إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da arzikin halara wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu a cikin littafin Akhta'ul Musallin littafi wallafar Sheikh Muhammad Siddiq Al-Minshawi rahmatullahi ta'ala alayhi wanda muke karantawa nan masallacin Usman ibn Affan dake nan unguwar Matsango a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi yau muna yammaci na 18 ga watan Sha'ban Hijira alif da 446 wanda kuma ya zo daidai da 17 ga watan 2 miladiya shekara 2025 za mu tashi akan kuskure na 11 cikin kurakuran da malam ya kawo wanda ake tafkawa yayin alwala malam yace i'tiqadu mashru'iyyati tarki tanshif i'tiqadu mashru'iyyati tarki tanshif wato kudurta shar'antuwar barin share gabai at-tanshif shine goge gabai wasu suna ganin kamar Allah ne ya sa idan an yi alwala a goge gabbai wasu suna ganin kamar shari'a ne dan haka in sun yi alwala sai sun tsantsane jikinsu da ruwan alwala ai abinan wasu suna ganin afwan suna ganin kamar Allah ne ya hana tsantsanewa dan haka idan sun yi alwala suna kyamata su tsantsane jikinsu su tsantsane gabbansu da abina suna kyamar hakan din abinda malam yake so a fahimta shine kuskure ne kyamar goge jiki bayan alwala dan wani har zai iya ce maka ya za ka yi alwala kuma ka zo kana goge ruwan sai kai alwalar wala Allah ya kafa maka hujja da hadisin Abu Huraira cikin sahihu Muslim Azan Allah sallallahu alaihi wasallama ce ba wani musulmi da zai yi alwala ya kyautata alwalar shi face zunubansa sun fita daga gabbansa yayin alwalarsa ruwan da ya zuba a fiskarsa zai faran yadda zunuban da idanuwansa suka kalla koda kuwa da digon ƙarshe ne na ruwa hakan nan zunubin hannayensa abinda hannayen suka taba to ruwan alwala yana wankewa koda kuwa da digon ƙarshe ne na ruwan alwalar hakan nan kafarsa yadda duk kafarsa ta taka ta kai shi yaje ya aikata zunubi to wanke su da alwala yana tafiyar da zunuban da kafafun suka jangolo suka samu hatta da digon ƙarshe na ruwa ba zai gama alwala ba face ya wanku daga zunubansa da baki ɗaya ya fita daga alwala yana mai tsarkakekke to wani idan ya riko da wannan hadisin zai iya ce maka ai wannan ruwan ai ruwan wanke zunubai ne dan haka yaya za ka ba za ka bashi ya tsane da kansa ba za ka share to sai a ce masa to ai babu wani abin da yake nuna a wannan hadisin cewa sharewa zai hana fitar zunubin domin sako ne ma'anawi ba haƙiƙi ba, zunubin dama ba ganin sa kake ba, dama ba ganin sa kake ba, hukunci ne na Allah maɗaukakin sarki. Bana nufin ana kwaɗaitar da kai ne falalar alwala, matuƙar ka zuba ruwa ka wanke to ka wanke zunubi, matuƙar ka zuba ruwa ka wanke, sawa'un wannan ruwan tsanewa yayi a'a goge shi kai bayan ka zuba, matuƙar ka zuba ruwan to ka wanke wannan zunubi. Wasu kuma suna ganin to tunda zunubi ne ake wankewa, to ai idan mutum ya ɗauki wani tsummansa ko hannun rigarsa ya goge, to yanzu wannan abun da ya goge da shi ɗin ya zama najasa, ya zama ruwan zunubi ne a jikinsa, ya ɗebi ruwan zunubi. To kaga duk daccen guda ɗaya ne. Zunubin nan shay'un ne ma'anawi, abu ne da ba ganinsa kake yi ba, ba taɓa shi kake iya yi ba. To haka nan fitarsa ma fita ce ma'anawiya, ba ana nufin in ya fita kuma ruwan yana ɗauke da shi ba. A yadda ba ka ganinsa ba ka taɓa shi, haka karka yi tsammanin cewa kuma ruwan da aka wanke ɗin kuma yana tattare da wannan zunubi. Ƙarƙashin wannan ne har malaman fiqh suka yi saɓani akan alwala da sauran ruwan alwalar da wani ya yi, wanka da sauran ruwan da wani ya yi wanka. Wai sabida alwala tunda tana fitar da zunuban gaɓɓai, wanka kuma tunda shi ya ɗauke hadafi ne, da haka ruwan yana ɗauke da wannan hukuncin a cikinsa, sai ya zama makaruhi a wajen wasu malamai. Makaruhi ne mutum ya yi alwala, ruwan da yake zuba daga gaɓɓansa na alwalar wani kuma ya ɗauka ya yi alwala da shi ko ya yi wanka. Suna ganin makaruhi ne mutum ya yi wankan janaba da ruwa, ruwan wankan yana komawa yana taruwa, wani ya zo ya ɗauka ya yi alwala da shi ko ya yi wanka. To da wannan ruwan ya tasirantu da abin da wannan gaɓɓan suka fitar, ko na zunubi ko na hadafi. Wani zance mai inganci, a ruwa yana nan mai tsarki mai tsarkakewa, ita ce siffar da aka jingina hukunci da ita, mai tsarki mai tsarkakewa. To yana nan akan wannan hukuncin, to ba zai tashi daga wannan hukuncin ba, don wai an yi alwala da shi ko don an yi wanka da shi. To kamar haka ne tsumman da aka goge gaɓar alwala da shi, ko aka goge fuska, ko aka goge kafa, ba za a ce wannan tsumman ko danshin da yake jikin wannan tsumman danshin zunubi ne, da haka tsumma ya zama zunubi ko ya zama najasa ba, a'a. Kaga shay'un ne ma'anawi, da haka fitar zunubin abu ne ma'anawi wanda hukunci ne na Allah maɗaukakin sarki, ba shi da alaƙa da gogewa ko rashin gogewa. To abinda karatunmu yake nunawa shine, malam yana ce mana mutum ya raya hana goge gaɓɓai bayan alwala, ya ɗauka cewa hakan shari'a ne, wannan kuskure ne. Ma'ana ba a hana ba, wanda ya yi alwala idan yana son ya goge hannunsa ko ya goge jikar da ke fiskarsa ko ya goge jikar da ke kafarsa, ba a hana ba, zai iya gogewa. Wanda zai goge kar ya ɗauka cewa gogewar shari'a ne, wanda ba zai goge ba kar ya ɗauka cewa rashin gogewar shari'a. A babi ne na halal, ya halatta a goge, ya halatta a bashi, ina kawai saɓa. Malam yake wa ba'dul musallina yatrukuna tanshifa, wasu masallatan suna barin tsantsane jiki, wa ya'taqiduna fi dhalika sunniyatat tarki, kuma suna kudurta hakan din, wato suna kudurta sunnantuwar barin, suna kudurta sunnantuwar barin, cewa wai barin gogewar sunna ne. Suna kudurta, wato suna rayawa a ransu, sun ɗauke shi wani belief wani abu da suka dauke shi suka yadda da shi a matsayin addini cewa barin ma sunna ومنهم من يجعل الترك في الصيف دون الشتاء daga cikin su akwai wanda yake sanya barin tsantsan jikin a lokacin zafi duna shita banda lokacin sanyi ma'ana a lokacin zafi sai ya sanya sunna ne mutum ya bar goge gabansa na alwala saboda lokacin zafi lokacin gabbai wato suna rike ruwa haka a bashi ya tsane da kansa amma lokacin sanyi gabbai ba sa rike ruwa dama da kai ma bushewa suke haka sai yace lokacin zafi a bashi ya kare da kansa har ya kare lokacin sa ya tsane lokacin sanyi kuma babu laifi mallan yace wassawabu abin da yafi zama daidai annahu sallallahu alaihi wasallama warada anhu tanshifu wanzu Allah tsira da mincin Allah subhanahu gare shi an rawaito daga gare shi sharewa wato tsantsamewa da tsumma wa an Salman al-Farisi radiyallahu anhu an samu hadisi daga Salman al-Farisi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama tawadda'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alwala wa qallaba jubbata sufin kanat alaihi sai ya juya taguwar wato wani gashi suf gashi sai ya juya wata taguwa dake jikinsa wacce aka yi ta da gashin dabba kanat alaihi wacce yake sanye da ita fa masaha biha wajhahu sai ya share fiskarsa ita gwasa alƙabar da ke jikinsa sai juya bayan ta cikin ta haka sai share fiskarsa wa amma qaul ibn abbas amma fadin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma an khalatihi maimuna abdullahi dan abbas ya kawo mana labari daga wato umman shi maimuna ummul mu'minin radiyallahu anha mata gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qalat cewa ta ce ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi saubin na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tufa hina tasalla min aljanabati lokacin da yayi wani wanka na janaba faraddahu sai ya mayar da shi waja'ala yanfudhu alma'a sai ya kama fatse ruwa a wata riwaya biyadaihi da hannayensa ta zo mashi da towel da tsumma abinda ake cewa towel yawa ko wani kyalle ta zo masa da shi don ya goge jikinsa faraddahu sai ce a bar shi shi ne sai ya maida shi ya bar shi waja'ala yanfudhu alma'a biyadaihi sai ya kama kuma tsane ruwan da hannayensa sai yana fatse ruwan da hannayensa an gane ko to sai mallan yake cewa wannan hadisin da aka samu daga Anas ai daga Abdullahi dan Abbas daga Maimuna radiyallahu ta'ala anhum cewa manzo Allah sallama a wannan karo bai karbi wannan tawul ba ya katse ruwa ne da hannunsa fala yufidu illa jawaza zalika wa ibahatahu mallan yace wannan ba zai ba mu darasi ba sai na halatta hakan din shi ma wannan hadisin ba za mu dauki hanawa ba domin wasu kenan suna ganin inda manzo Allah sallama yake da maimuna a bar shi sai ya katse da hannunsa me kene yake nunawa kenan ba ai da wannan ne wasu sai suka samu madogara suka ce to ai da ana yi da annabi alaihi salatu wassalam da ya karba yayi amma tunda bai karba ba to ba a yi to shine mallan sai ya kawo maka hadisi yace in ma shine madogarar to wannan shi ma ba zai ba da wata fa'ida ba sai ta halacci to ya halatta a share din ta yaya ta kawo masa sai yake a'a sai ya katse da hannunsa to ta yaya zamu gane cewa ya halatta a katse da tsumma eh akwai ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko itan da ta dauko ta kawo masa to ta san ba hana bane da ta san an hana ba za ta kawo masa hanya ta biyu shi din bai ce mata a'a ai ba a gogewa ba mayar ba a gogewa mayar na hana gogewa kawai ya mayar bai faɗi dalilin da ya sa ya mayar ɗin ba a tsumman ne bai masa ba an gane a'a itan ce da ta kawo masa ba sa shiri a'a wato dalilin da yawa za ta tunda bai faɗi dalilin ba ai kaga bai kamata kuma a ɗauka dalilin shine kawai hana amfani da shi ba dalilai da yawa za su iya sa ya zama su ne suka hana shi suka sa bai karɓa ba musamman tun daga shi ya gabata a baya cewa ya juya cikin rigarsa ya share fuskarsa a wata alwala da yi kaga inda a ce abin hanawa ne to ai da bai aikata ba to ita dai yanzu da bai karɓi nata ba akwai wani dalili da ya sa bai karɓa ba akwai wani dalili da ya sa bai share jikinsa da wannan tsumba ba a wannan lokacin amma abinda zai ƙara nuna maka cewa ya halatta sai ya sanya hannunsa yana katsewa kaga kenan ba wai hanawa aka yi ba a'a mai yiwuwa matsalar tana daga tsumman ne inda ga shi yanzu ya bukaci fatsewar ruwan amma zai yana yi da hannayensa an gane don haka kenan da malam ya ce wannan hadisin yana fa'idantar da halacci kenan za mu zaƙuro halaccin ne ta wannan fuskokin guda biyu zuwa uku ita da ta kawo shi da bai hana ba bai karɓa ba amma bai hana ba rashin hanawarsa hujja ne sannan da ya sa hannunsa yana katsewa duka wannan yana nuna cewa kenan ya halatta a katse ruwa ko a tsantsane shi don haka malam ya ce ba abin da hadisin yake fa’idantarwa sai halacci wa annat tanshifa wa tarka amrani mutasawiya ne malam ya ce kuma za mu fahimci cewa da tsanewa da bari al’amura ne guda biyu iri ɗaya daidai wa daida kamar yadda ba a saka tsanewa ba haka ba a hana tsanewa ba ba a saka a share ba ba a hana a share ba gashi a can ya sa cikin rigarsa mai albarka ya share gashi a nan an kawo masa bai karɓa ya share ba ya halatta a share ya halatta a bari wala afdaliyata li ahadihima ala al-akhar ɗaya bai fi ɗaya ba sharewa ba ta fi bari ba bari bai fi sharewa ba قال الحنفيون والثوري ومالك وأحمد ودنن من يمن يمال ما سكتش لا بأس بالتمسح بمنديل ونحوه باب ليفي بوجيوا بمنديل دا ثم هو أبن دعكت وحن كتشب وتيشو باب ليفي بوجيوا دا ونتألي ونحوه دا مكمن تنسى بعد الطهارة باين تركينا تركي بسكي نفي الولاق وانكا با تركين تغنوبا بل عده في الدرب المختار من الآداب ما لن يكي باما هكذا أتكون الدرب المختار ما لم يال إرغوش دغتك اللدب يا إرغوش دغتك اللدب نتركي واتو بوجيوا kenan wasu malama ma har suna ganin cewa in za a fifita ɗaya a kan ɗaya tsakanin gogewa da rashin gogewa to gogewan ne ma ya fi shiga cikin ladubba addurul muhtar littafi ne na fiqhun mazhabar hanafiya na ashekul imam ala'uddin al-haskafi don haka almuhim malamai basu hana hatsa ruwa ba ga wanda yayi wanka ko wanda yayi alwala sawa'un da tawul ne ko da wani kyalle ko da wani abu wanda yake ya zama mai tsarki ba mai najasa ba wanda ba zai kuma yaba ma najasa a jikinka ba. Kuskure na 12 tarku ahadi arkanil wudu barin wani daga cikin rukunnan alwala. Kuskure ne wannan babba, wani kuskuren ya fi wani muni. Inda wannan wadda muka wuce shi bai kai wannan wadda muke da mu karanta muni ba. Barin rukuni daga cikin rukunnan alwala, malam yake wa arkanuhu rukunnan alwalar kuma ga su kamar haka: anniyatu niyya, wa mahalluha alqalbu duna talaffuzin, gurbinta kuma zuciya ne ba tare da furuci ba. Mun yi karatu akai ko? Yawwa, sune farillan alwala fa, rukunnan alwala sune farillan alwala. Mu a mazhabar mu ta malikiyya farillai muke cewa ba rukunnai ba. Wa ghaslul wajhi, da wanke fiska na biyu kenan ko? Wal yadaini, da wanke hannaye na uku kenan. Wa mas'ur ra'si, da shafar kai na hudu kenan. Wa ghaslur rijlaini, da wanke kafafu guda biyu na biyar kenan. Wa tartibu bainahum ala ma dhakarna, da jera tsakaninsu bisa yadda muka ambata. Da jera su bisa yadda muka ambata, a tartib, daga niyya sai fiska sai hannu sai kai sai kafa. Niyya, fiska, hannu, kai, kafa. Yadda Allah ta'ala ya ambace su: ya ayyuhal ladina amanu idza kumtum ila salati, ai idza nawaitum salata. Anan niyya ta fito. Idza kumtum ila salati, niyya kenan. Faghsilu wujuhakum, na biyu, fiska kenan. Wa aydiyakum ila almarafiqi, na uku, hannu kenan. Wamsahu bi ru'usikum, ku shafi kawunanku, na hudu kenan. Wa arjulakum ila alka'bayn, ku wanke kafafunku zuwa idon sawu, biyar kenan ko? To kuma sai aka jero su. Sai addalku fi alfawru, addalku shi ne mai cudawa, shi kuma sun samo shi daga ma'anar alghasl. Faghsilu, wanke, da haka ma'anar wankewa ba ta cika idan ba a biyar da hannu akan abin da ake wankewa ba. Idan ka sanya rigarka a cikin ruwa sai ka tsame ta sai ka shanya, za a ce ka yi jika-jika, ba ka yi wanki ba. Wankewa ya gaji hannu ya bi kan abin wankewan da ruwa, da haka suka ce addalku. Dole cikin ma'anar wankewa akwai addalku, akwai cudawa. Sannan alfawru, gaggautawa. Shi kuma yaya gaggautawa take? Gaggautawa ba wai ka yi da gaggawa ba, kici, kamar ba haka ake nufi da gaggautawa. Gaggautawa ma'anarsa shi ne gaba bayan gaba. Idan ka fara alwala to karka ratsa tsakanin gaba da gaba da wani abu daban ba na alwala ba yake alwala ba idan ka wanke fuska to idan ka gama wanke fuska ka tafi zuwa ga me wanke hannu kai tsaye karka tsaya wani aiki tsakanin fuska da hannu idan ka wanke hannun dama kai tsaye ka tafi wanke hannun hagu karka tsaya wani aiki gabaninka tafi aikin wani abu ko zubawa dabbobi abinci ko bude musu kofa ko kuma bugawa mai mashin iska ko yawa karka shiga wani aiki daban sannan idan ka wanke hannun hagu ka gama to kai tsaye ka tafi ina ka tafi kai daga kai ka tafi kafa ba za ka yi wasu ayyuka ba idan ka fara alwala sai waɗannan ayyukan na alwala har zuwa ka kammala wannan shine alfaru shine gaggautawa amma idan ka wanke fuska kuma sai ka tsaya kake wani labari ka wanke fuskar kuma sai kake cewa to ai baka sani ba ai wannan batun da nake ma kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ka tsaya kai hira ka saurare shi ya saurare ka sannan ka ci gaba a baka yi fauru ba ko ka kamo dabbarka ka je ka sa ta a cirki ka daure sannan ka dawo ka ci gaba baka yi fauru ba fauru shine kar ka ratsa tsakanin ayyukanka na alwala da wani aiki wanda ba na alwala ba to malikiya sai suka kawo waɗannan biyun suka ƙara su akan biyar ɗin da alkur'ani ya zo da su na zahiri suka zama farillai guda bakwai to amma a wajen wasu malamai tartib yana cikin farillai jerawa na cikin farillai tunda Allah ya jero su a haka to inda ubi ma bada Allahu bihi ku fara da abin da Allah ya fara da shi Allah da fuska ya fara sai hannu sai kai sai kafa to kuma ku bi abin a haka shi yasa wasu malamai suka tafi akan cewa jerawar ma shi ma rukuni ne shi ma farilla ne kun gane to yanzu malai ya rigo mana farillai guda shida sai ce wa mimma yusifu daga abin da yake wato abun kunya abun takaici daga cikin abin da zai baka takaici anna ba'dhan nisa'i wasu daga cikin mata yamtani'na an ghasli ba'd al-fara'id suna kyamar wanke wasu farillai na alwala al-mazkura waɗanda aka ambata talwajahi kamar fiska nazaran lima yad'anahu min zinatin wai lura da abin da suka sanya a fiskar na kayan kwalliya war ra'si kuma wasu sukan bar shafar kai li'annaha takunu fi hali kayyin aw tasriha saboda wai takan kasance a cikin hali na shamfo shine kai hali na shamfo aw tasriha ko kuma hali na tsifa dafa'at fiha aghla ma indaha min mali wanda a dalilin wannan ta biya mafi tsadar abin da take da shi na kuɗi dafa'at ta miƙa aghla mafi tsadar ma indaha abin da ke wajenta min malin na kuɗi fiha a cikin aikin shanfo ko a cikin aikin tsifa wala adri kayfa yuzu lahunna wudu'un ba'da tarki fara'idihi malam yace ban san ba ta yaya alwala za ta inganta musu bayan sun bar farillanta wa arkanihi sun bar rukunan alwala walita'lama tilkal mar'atu malam yace wannan mata ya kamata ta sani annahu la wudu'a laha cewa ba ta da alwala li'annaha lam tastawfi arkanahu domin ba ta cika rukunan alwala ba duk wacce ta ki wanke fuska saboda ta yi makeup akwai makeup na amare wanda yanzu suke yi za a je a biya kuɗi a ƙyanƙyale ta a ɓata ta. Duk yadda ka santa kafin makeup, haka mace makeup muni take. Muni sun kasa gane muni yake saka su. Wai za ta zo gidan angonta za a kai ta wa ango ne fa. Me kwanta je masa fi ahsani hal, saboda su mata ƴan yayi ne, su ƴan ganin waɗayi ne, su ƴan ba na na'iya ne. Don haka kawai tunda yayin ake yi, wance ma ta yi, wance ma an yi a bikinta, sai ta je ta kashe maƙudan kuɗaɗe a ɓata mata kyanta. Sai ya ganta dododo haka, dododo. Can ba ta yi kyau, an damɓara mata wani abu, ta yi wani iri. Amin, ta ji matasa ba sa so. Ba sa so. To kuma idan aka je aka tambara wannan abun kuma, kuɗi aka kashe. To azahar za ta yi. Ko dai ba za a yi alwalar ba, ko kuma a yi ta babu fiska. La'asar za ta yi. Magariba za ta yi ana kataniyar ɗaukar amarya da insha. Sai zama gaba ɗaya ba za a taɓa fiskar ba, za ka ko dai a jingine sallolin, ko kuma a haƙura da fiska a wanke yadda ya samu. Ita fiska an ba ta hutu. Ko kuma ta yi shamfo, an ce mata kar ta sa ruwa, an gyara kan, an taje shi, an sa shi a salon, an yi komai, ka ce tofa. Kaddan shi ko dan shi kar ya taba shi, an sa masa dying, an saka wani abu dying, in kika kina sa masa dan shi kin bata shi sarki kicana. An gama da ita. Shine mallam yace ta sa maƙudan kuɗaɗe ta yi, da haka da ta zo alwala sai ta haƙura da sa ruwa a wannan wajen. Yace to babu yanda za a yi alwala ta inganta ba wani rukuni ko ba wani farali cikin farillai. Malam yace li qaulihi azza wa jalla, saboda faɗin Allah mabuwayi madaukaki, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq. Ya kun mummunai, idan kun tashi yin sallah, ku wanke fuskokinku, wa aydiyakum da hannayenku, ilal marafiqi zuwa gwiwar hannayen biyu, wamsahu bi ru'usikum ku kuma shafi kawunanku, wa arjulakum da kafafunku, annanan kuma ku wanki kafafunku, wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku ru'usi, sai ka ce wa arjulakum ku wanki kafafunku kuma, ilal ka'baini zuwa idan sawu guda biyu. Don haka dukka waɗannan gaɓɓai da Allah ya ambata a wannan aya, da fiska da hannu da kai da ƙafa, gaɓɓai guda huɗu, wajibi ne a wanke su a alwala. Idan mace ba ta wanke fiska ba, to ba ta yi alwala ba. Idan ba ta shafa kai ba, to ba ta yi alwala ba. Wala salata laha, kuma ba ta da sallah. Domin duk wanda bai yi alwala ba, ba shi da sallah. Duk wanda ya yi alwala amma alwalar ba ta yi kyau ba, ba shi da sallah. Da kaulihi sallallahu alaihi wa sallama, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. Saboda ma'aikin tsira alaihi salatu wassalam ya ce, Allah baya karban sallar ɗayanku idan yayi kari, alwalarsa ta karye har sai ya saki alwala. Uskure na 13. Istihbabu qira'ati suratul qadari thalathan ba'da al-wudu'i. Mustahabban tarda karanta suratul qadari inna anzalnahu thalathan kafa uku ba'da al-wudu'i bayan alwala. Wannan kuskure ne. Wasu kurakuran ku yi hakuri ba kuma san su ba. Yawwa, saboda ai malamin da ya rubuta littafin yana can ƙasar Misr yayin rayuwa. Kuma idan kuna ganin akwai bid'a a cikinku, to bari in gaya muku, Larabawa sun fi ku bid'a. Larabawa sun fi ku bid'a. sosai kuwa duk wata bid'a da ka sani to akwai ta da ƙari a cikin Larabawa da budi a cikin Larabawa sosai don haka shi yasa idan malamai daga cikin malaman Larabawa suna irgo bid'o'i da kurakurai sai ka rinka jin irin wanda babu a wajen kuma da muke karanta ahkamul janaiz na malam Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama mun yi ta cin karo da bidiyoyin da ya dinga lissafo su na janaiza wanda ba mu da labarin su ba mu da labarin su yasa kwarewar yan bid'a har yanzu ta kai su zuwa ga wasu abubuwan ba eh kamar yadda shi'a su har yanzu ba su yi nisa ba ai akwai abubuwan da har yanzu ba su iya suna yi ba can kasashen da ake yi da gaske imanin su yana da ƙarfi a harkar to akwai abubuwan da kwata-kwata anan ba ita ma a fara su ba ita ma a fara su ba sai ka isa ka dauko mu jajjawa kana yarfawa bayan kai yana jini sai jini yana fita a imanin ka bai kai ba yawwa to mu namu alhamdulillah akwai sassauci ذكر بعض الفقهاء wasu daga cikin malaman fiqh sun ambace annahu yundabu qira'atu suratul qadr thalatha sun ambace cewa mustahabbi ne karanta suratul qadr wato inna anzalnahu thalathan qafa uku بعد الوضوء بايان الولاء بما روي عن انس رضي الله عنه saboda wani hadisi da aka rawaito daga Anas رضي الله عنه فيما يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم hadisin da ya daukake shi ya danganta shi zuwa ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kala yace man qara'a fi isri wudu'ihi wanda ya karanta a bayan alwalarsa inna anzalnahu fi lailatul qadri ya karanta inna anzalnahu zuwa karshe wahidatan kafa daya kana min as-siddiqina to yana cikin siddiqai wa man qara'aha marrataini wanda kuma ya karanta ta kafa biyu bayan alwala kutiba fi diwani shuhada to za a rubuta shi a diwanin shahidai zai shiga cikin taskar shahidai a can za a samu sunansa wa man qara'aha thalathan wanda ya karanta ta kafa uku yahshiruhu Allahu mahshar al-anbiya'i to Allah zai tashe shi a matattarar annabawa shi dai kawai ba annabi bane amma a zuga su za a ganshi saboda yayin inna anzalallahu kafa uku kuma a ranma da ya karanta ta kafa dubu kuma yana inare ire-iren wa'ina hadisan ta ce hadisi malam yana da amfani sosai kuma an yi aiki a hadisan nan mu ji tsoron Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a danganta masa ƙarya ta haka dole abu diddigi a tabbatar da meye gaskiya meye ba gaskiya ba kuma an yi wannan aikin an gama amma da watan sha'ban nan kun ga yadda ake sai haɗa abubuwa watan sha'ban kuma mu kenan wai duk shekara sai an sake sabon karatu idan azumi ya yi aita tambayoyi kamar yadda aka fara in sha'ban ya yi haka in rajab ya yi haka in maulidi ya yi haka in kirismeti ya yi haka a yi ta tambayoyi kamar ba a taɓa cewa komai a kai ba ya kamata mu rika ci gaba ya kamata ilimin mu rinka ƙara gaba karatun da ake ta yi ku bari masu tasowa baligan bana su yi tambaya saboda ba raba su da cikakken hankali ba san me aka yi ba amma mutum magidanci sai yanzu ne zai rika tambayar nisfu sha'ban an wuce shi tun yaushe nisfu Sha'ban kuma tun su Malam Jafar sun masa rugurugu an wuce wannan wata ai nisa a karatu yanzu mun kai matsayin da inda a ce muna aiki da abin da muka sani wahalar da malamai suka sha a baya na karantarwa da muna bibiya muna riƙewa kuma muna aikatawa ya kai ga yanzu duk masu surutu na a kafafan yada muradu sai ta faɗan abin da suka ga dama ya kai ga a ce muna da rariya da za ta rika tace mana abin da ake faɗa kwanan nan wani bawan Allah ya turo mu wani bidiyo clip na wani mutumi gashi nan da rigarsa kyakkyawa da hularsa tana sheƙi yana magana kana jin maganarsa ka san ya sani amma ya dinga tambele mala wai daren nisfu Sha'ban yake kodawa wai daren rabin watan Sha'ban wannan daren falalarsa ya danganta wannan falalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma har ya kawo ingantacciyar addu'a da na Aisha radiyallahu anha ta rawaito ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yace wai a wannan daren ne ya faru ta neme shi bata same shi ba ta fita neman sa ta same shi a masallaci yayi sujjada a cikin daren nisfu Sha'ban sai ta ji shi yana cewa Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik lalle wannan riwaya ta inganta addu'a ta inganta amma danganta ta da cewa daren nisfu Sha'ban ne wannan kirkira aka yi lankayawa aka yi da aka sakon angulu da kan zabo ba wani abin da ya inganta na wata falala na daren wani wata rana a ranakun Sha'ban to duk lokacin da abin ya zagayo kuma sai ka samu wadansu suna nan suna yadawa suna ruda wasu to mu kuma saboda karancin bibiyar karatukan malamanmu da karancin aiki da abin da muka sani domin rashin aiki da abin da ka sani yana sababa mantuwa da karancin aiki da abin da muka sani sai ya zama idan lokaci ya zagayo sai mu sake zama kuma gidadawa akan lamarin da wani ya zo wanda ya iya zaƙin baki in ya faɗa sai ka ji ya ruda ka da bai kamata ba an wuce wajen to irin waɗannan hadisan ne ga sunan an danganta wa Anas cewa Anas ya danganta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya gama alwala ai mun yi da ku a zikirin bayan alwala amma babu ina anzalna wa ciki ba ta inganta ba yanzu da wani dalili ya zo malam ya kawo bai inganta ba cewa wanda ya kafa ɗaya za a rubuta shi cikin siddiƙai wanda ya kafa biyu za a rubuta shi cikin shahidai wanda ya kafa uku a afiri nan sai dai ka faɗa da ka faɗa da annabawan Allah saboda yayin inna anzalnahu sau uku bayan yayi alwala wani mai wa'azin barkwanci ya ce wai haka za a dinga zuga masu kudi ana ce musu a Allahji in kai nafilar raka'a biyu ranar alkiyama kai da annabi ka faɗa da ka faɗa in ji annabi ya ce zai su sa masu kudi su yi ta nafilar raka'a biyu su ci gaba da shagantakarsu saboda wani ranar alkiyama za a gan shi da annabi ka faɗa da ka faɗa ya ce to ina sai jina Ali su su biyo kuwa baya kenan saboda ka yi raka'a biyu tunda kai kana na kafinar kaga su Aliyu ga suna baya kenan ka yi raka'a biyu qala sakhawi al-imam sakhawi al-muhaddis yati hadithu qira'ati inna anzalnahu aqiba al-wudu'i la asla lahu yace hadisin karanta inna anzalnahu bayan an yi alwala ba shi da asali hadisin karanta inna anzalnahu bayan alwala ba shi da asali saniyan sai abu na biyu a babin alwala akhta'un fiha khilafun kurakuran da aka yi sabani shin kuskure ne ko ba kuskure bane kama mallan haka yake sai ya fara da kurakuran da babu sabani kuskure a ƙarshe sai ya zo idan akwai kuskuren da ake sabani cewa kuskure ne ko ba kuskure bane sai kawo shi maskur ra'si kuskuren da ake yi a shafar kai ba shafar kan ne kuskure ba kuskuren da ake yi a shafar kai shi shafar kai rukuni ne mallan yace kasirun minan nasi da yawa cikin mutane yaktafuna fi mashi ru'usihim bi mashi ba'dhi sha'ri aw shu'airat da yawa daga cikin mutane suna takaitawa shine yaktafuna suna takaitawa fi mashi ru'usihim a shafar kawunan su bi mashi ba'dhi sha'ri da shafa wani sashe na gashi aw shu'airat ko wasu tsirarin gasu wasu da yawa daga cikin mutane suna takaitawa wajen shafar kai shafan ba'dhi sha'r wani sashe na gashi kamar haka wannan shine ba'dhi ko haka shine ba'dhi aw shu'airat ko wasu tsirari na gasu kawai dan ya haka to tsirari ba'd ya dauka da yawa shu'airat kuma bai abin kirki ba yace da yawa suna haka wa yahtajuna fi zalika biqaulihi ta'ala suna kafa hujja da fadin Allah madaukakin sarki wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku ala anna alba'a huna littab'id wai kan cewa ba'un din anan da aka ce bi ru'usikum littab'id wai ba'un ce ta ba'arawa wato ba'un ce ta rabawa ta daukan sashe banda sashe at-tab'id shine raba abu a dauki wani sashe banda wani sashe wamsahu bi ru'usikum yanzu misali idan nace akhadha zaidun bi yadi amrin zaidu ya kama hannun amru akhadha zaidun bi yadi amrin zaidu ya kama hannun amru wannan bawun da aka ce bi yadi bi yadi wannan bawun din me ma'anarta mun yi karatu akan hannu da ku wancan satin ko ba nan bane to abin da yake kun san sai a hankali to wani lokaci hannu idan an ce hannu ina ne hannu kaga nan hannu ne daga yatsu zuwa nan zuwa wuyan hannu hannu ne daga wuyan hannu zuwa gwiwar hannu hannu ne daga gwiwar hannu zuwa kafada hannu ne daga kafada zuwa yatsu gaba ɗayansa hannu ne idan aka ce zaidu ya kama hannun amru ina kake tsammani ya kama yawwa wajen yatsu ya kama ko wuyan hannu ya kama to dukan hannun ya kama wani bangare ya kama da haka sai ya zama wato fassarar shine zaidu ya kama wani sashi na hannun amru shine biyadi wannan ba wannan littab'id tana ba da fa'ida cewa wani sashi ne wani sashi an gane ko to idan kuwa ma'anarta kenan wamsahu bi ru'usikum sai mu fassara me ku shafi wani sashi na kawunanku ku shafi wani sashi na kawunanku don haka tunda an ce wani sashi kenan ko haka mutum ya yi ai wani sashi ne duk yadda mutum ya yi za a ce ya shafi wani sashi shi kenan don haka idan ba'un ɗin tana ba mu ma'anar tab'ibi ne ma'ana wani sashi ne to shi kenan wai ya halatta a shafi wani sashi na gashi ko wasu 'yan tsirarin gasu shi kenan an bi umarni la yaktazi wujuba ta'mimir ra's bil mashi suka ce baya hukunta wajibcin sai an game kai da shafa wa huwa madhhabu abi hanifa wa shafi'i kuma ita ce mazhabar abu hanifa da al-imamu shafi'i cewa ba dole bane sai mutun ya shafi dukkanin gashin kansa. A'a, kawai idan mutun ya shafi wani bangare na gashin kansa yayi. Wa qala Shafi'i, al-Imam Shafi'i yace fil aya, game da wannan ayar wamsahu bi ru'usikum, yace inna man masaha min ra'sihi shay'an, yace wanda ya shafa wani abu na kansa, faqad masaha bi ra'sihi, to ya shafa kansa. Wanda ya shafi wani abu na kansa, to ya shafa kansa. Wa lam tahtamil al-aya illa hadha, mala yace ayar ma ba za ta dauki wani sako ba sai wannan. Wa huwa azharu, kuma ma shi yafi bayyana. Wa huwa azharu ma'aniha, mala yace kuma wannan ita ce ma ma'ana mafi bayyana. Aw mashu ra'si kullihi, ko kuma zai iya daukan shafar kai gaba ɗayan sa, zai dauki ma'anar shafar wani bangare na kai. Inji Imam Shafi'i yace kuma ita ce ma'ana mafi bayyana, zai kuma iya daukan ma'anar shafan kai gaba ɗayan sa. Yace wa dallati sunna ala annahu laysa ala al-mar'i mashu ra'si kullihi, mala yace amma ita sunna ta nuna mana cewa ba wajibi ne akan mutum ba ya shafi kai gaba ɗayansa. Wa idza dallati sunnatu ala zalika, idan ko sunna ta nuna hakan cewa ba lallai sai an shafi kai gaba ɗaya ba, fa ma'anan aya anna man masaha shay'an min ra'sihi ajza'ahu, ma'ana aya kenan duk wanda ya shafi wani abu na kansa ajza'ahu ya isar masa. Imam Shafi'i mala yace wa sawabu alladhina milu ilayhi, zancen daidai wanda muke karkata zuwa gare shi. Wa na'malu bihi, kuma muke aiki da shi. Annal ayata yufassiruha fi'lun nabiy sallallahu alaihi wasallama, wannan aya dai kuma ba ai magana ba'un ba ta mecece, aikin annabi sallallahu alaihi wasallam zai fassara mana aya. Wa huwa muwaddi'un wa muqayyidun laha, shi kuma aikin shine wanda yake fayyace ta kuma yake mata talala a aya, ba za a dauke ta kowa ya amfani da ita yadda ya ga dama ba. A tun daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara aya, kaga kenan aikin sa fassara, shikenan fassara aya aikin sa. Dan haka aikin zai fayyace mana ayar fili, sannan kuma zai dakatar da duk wani mai tsallake ma'ana. Wa qad sabata anhu sallallahu alaihi wasallama fi mashi ra'si thalathatu turuq, mala yace hanyoyi uku ne suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama a shafar kai. Hanyoyi uku suka tabbata yanayin shafar kai. Al-ula, hanya ta farko mashu jami'ir ra'si, shafar dukkanin kai. Wa an Abdullah ibn Zaid radiyallahu anhu, hadisi ya daga Abdullah ibn Zaid, أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه. وزعل الله تعالى أمين تين الله سبحانه غريشي يا شافكنسا دهنا ينسبيو فأقبل بهما وأدبر. سيئي قبدسو يي بايا بدأ بمقدم رأسه يا فعلا دا كنسا تقبع مقبع تنكي قوشي تنكو يا فعلا دا مفارك كنسا تقبع. ثم ذهب بهما الى قفاه, sannan ya tafiyar da su zuwa kiyarsa. ثم ردهما, sannan ya dawo da su. الى المكان الذي بدا منه, zuwa wurin da ya fara. Hannayensa guda biyu ya kafa a mafarar kansa ta gaba, ya tafiyar da su الى قفاه, zuwa kiyarsa, sannan ya dawo da su yanda ya fara. Kaga duk wanda ya dora hannayensa biyu a kansa, ya tafiyar da su habba ya zuwa kiya, ya kuma dawo da su gaba, to abin da ya rage masa a kansa wanda bai shafa ba yi da yawa. Dole akwai yadda bai shafa ba, amma ba shi da yawa. Kenan haka ake shafar kai, hannaye biyu a haɗa su, a gangara da su baya zuwa kiya, a dawo da su, ba dagula su haka ake ba. Rige da samari fiye kwaskwari ma, an gane ko? Wannan siffa ta farko kenan.
wata ita ce siffar da manzon sallama ya fi yin alwala akan ta. Tsarin alwalarsa akan wannan siffar ya fi yawa. Asaniya, siffa ta biyu, maskuhu sallallahu alaihi wasallama alal imamati wahdaha, shafar annabi sallallahu alaihi wasallama akan rawani zalla, akan rawani shi ɗayansa. Fa an Amr ibn Umayya radiyallahu anhu qala, Amr ibn Umayyata radiyallahu anhu yace, ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yanfahu ala imamatihi wa kuffaihi, na ga manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana shafa rawaninsa wa kuffaihi,
na ga shi yana shafa rawaninsa ta kuffaihi guda biyu, shafa rawani a madadin shafar kai, rawani ne a kan shi, to maimakon ya kwance shi ya kunce shi ya yi shafar kai zai dawo kuma ya sake zama na musamman da nasa shi da wahala. Yawwa, to saboda sauƙaƙewa mai kuffi ma ai madadin ya yi ciniyar cire shi ya wanke ya sake ƙoƙarin mayar da shi akwai nau'i na wahala, to shi sa aka ce ya shafa a kai, mai rawani ma ya ɗaure shi to ya shafa a kai ba sai ya warware. To na ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana shafa a kan rawani, na ga yana shafa a kan kuffi, in ji Amr ibn Umayya. Asalisa siffar ta uku, masuhu sallallahu alaihi wasallama ala nasiyati wal imama, shafarsa mai tsira da amincin Allah a kan annasiya, wato matsarar gashi ta gaba, annasiya da ake ce mata makwarfada, yawwa mafarar gashi ta gaba shi ne annasiya, wal imama da kuma rawani. An gane manzo sallama yakan yi rawani haka, irin yadda na sa hular da ɗin yakan yi rawani haka, ya ɗaura rawani sai kuma gashin kansa ta gaban nan haka kuma yana waje, yana ɗan yana daga sunnar rawanin manzo Allah sallama ya bar gashi ta gaba ya fita ya ɗaura kuma haka. To in ya tashi alwala wani sa'ilin idan rawaninsa irin haka ne, to sai ya fara ta kan gashin da ya bayyana sai kuma ya ɗaura a kan rawa. Shi ne gashi nan hadithin Al-Mughira bin Shu'ba radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda, annabi tsira da amincin Allah saboda a gare shi yayi alwala, fa masaha bi nasiyatihi wa ala al-imamati wa al-kufayn, sai ya shafa akan wato makwarfadarsa, sai ya shafa akan gashin kansa na gaba wa alal imamati, sannan da kuma kan rawar ya hada, ya shafo ta kan nasiya sai ya kuma ta kan rawar, wa kufaini da kuma kufinsa guda biyu da ke kafa, wa hadha huwa fi'luhu wa hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam, wannan kuma shine aikinsa da shiriyarsa alaihi salatu wassalam, fa huwa akbaru fahmin wa tawdihin li ma'anil ayat al-karima, kuma shine mafi girman fahimta da bayani filla-filla na ma'anar wannan aya mai albarka. Qala ibn Qudama fi qawlihi ta'ala, Ibn Qudama cikin fadin Allah ta'ala ya ce, wamsahu bi ru'usikum, cikin fadin Allah wamsahu bi ru'usikum, Ibn Qudama ya ce, wa qawlukum alba'u lit-tab'idi, da suka ce ba'u dinnan lit-tab'idi shi wa ba'un ce tarabawa, ba'un ce tarabawa ai ba'dhu ra'si, ai wani sashe na kai, wannan ayatin nan wannan kuma an sa ra ko ra a wannan, to asali ma al-mughni al-awri Ibn Qudama ba ko ai ba da rasul babish, Ibn Qudama ko cewa yayi wa qawlu al-ba'u lit-tab'id ghayru sahih, wannan abin da aka rubuta din shi baya cikin Ibn Qudama, shi din kuma koda a ce ma za a bar shi to ra'u na ba ta samu shiga ba, ai ne ai ba da zai abun nufi wani sashe na kai zai su ne, da suka ce ba un din nan le tabi'i ce, wato tana nufin wani sashe na kai ne zai su sahi, malai yace wannan ra'ayin nasu ba lafiyayye ba, wala ya'rifu ahlul arabiyyati zalika, malaman larabci ma ba su san haka ba. قال ابن برهان ibn Burhan yace man za'ama anna al-ba'a fi at-tab'in duk wanda ya rayi cewa wai ba'un tana zuwa ta bada ma'anar tab'ibi wato wannan bada ta bada ma'anar wani sashi faqad ja'a ahlul lughati bima la ya'rifu to ya zuwa malaman larabci da wannan sani ba malaman larabci ba su san cewa ba'un tana zuwa da tab'ib ba min dai tana zuwa tab'ib amma ba'un ko tab'ib yace ya zo da amma mai da rabawa Mala ibn Taymiyyah shaykhul Islam yace wa man sanna anna man qala bi jazaa'il ba'd duk wanda yayi zaton cewa duk wanda yace wani sashi ya isa li anna al-ba'a lit-tab'id wa idan ba'u sunnan dake cikin aya lit-tab'id ta wani sashi ce aw dalatan 'ala al-qadari al-mushtarak ko kuma ba'u din wai tana nuni ne akan wani gurgudu da zai alakanta shafa da kai an ce ku shafi bi ru'usikum ta haka wannan ba'u din kawai tana bada ma'anar gurgudun abin da zai alakanta shafa da kai shine al-qadaru al-mushtarak gurgudun abin da zai alakanta shafa da kai a ce an yi shafa cikin fa huwa khata'u wanda ya zata ka kuskure yayi ta'ahu ala al-a'immati wa ala al-mubtadi'a kuskure ne wanda ya kuskurantar da malamai da kuma wato ma'abuta larabci wa ala dalilil qur'an sannan kuskure ne da yayi hatta akan dalilin qur'an abinda al-qur'ani ke nuna wal ba'u lil insaf ibn taymiyyah yace ita wannan ba'u din ana ce da ita ba'u insaf ana ce da ita ba'u insaf ita ba'u insaf ba'un ce da take nuna wato haduwar wani abu da wani da malai ya faɗi wannan to mu gane wata hikima da larabci da Allah maɗauki ta fasaha da larabci da Allah maɗaukakin sarki ya ce faksulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq kun ga faksulu wujuhakum ba a ce bi wujuhikum wa aydiyakum ba a ce bi aydikum ba wa arjulakum ba a ce bi arjulikum ba amma shi kai sai aka ce bi ru'usikum me yasa saboda shi kai idan an danganta shi da shafawa to yana iya bada ma'anar kisa dan haka wannan bawon din ita ce za ta baka ma'anar hannun taɓawa zai yi ba kashewa zai inda an cire ta aka ce wamsa ku rukusakum to kai tsaye ba zai bada ma'anar ku shafa kawunanku ba sai zai bada ma'anar ku shafe kawunan haka mai ku shafe zai ba da ma'ana ku shafe kawunan amma aka ce wamsahu bi ru'usikum a kawo wannan ba'un din to yanzu zai nuna maka hannun taɓa kan zai ku ba kashe shi shine ilsaki to ana nufin ana so a alaƙantar da taɓawan hannunka mai shafa izuwa ga kan da za a shafa ta shine ma'anar ba'un din so ba tana ba da ma'anar a shafi wani sashe na kai ba tana ba da ma'anar a shafa kan ne ba kashe shi za a yi ba malamin tamiya ya ce wal ba'u lil insa wannan ba'u kuma ta ilsaki ce wa hiya la tadkhulu illa li fa'ida ita kuma ba ta shiga sai da fa'ida ga fa'idan nan muku bayani wa qala kuma yace wa ma yaf'aluhu ba'dun nas abinda wasu mutane suke aikatawa kan min mashi sha'ratin aw ba'd ra'sihi na shafar gashi daya ko wani sashi na kai bal sha'ratun salat kai bari ma wani dan gashi kwaya uku bal sha'ratin shafar gashi guda daya salatu marrati sau uku bayan yake khata'un mukhalifun li sunnati al mujma alaiha kuskure ne wanda ya tsaya sabo a sunnar da aka yi imani akan ta wato wasu akwai wanda suke shafar gashi sau uku gashi daya wasu ma da yatsa daya da yatsa daya sau ya fi sau cikin an yi shafar قال ابن القيم مالك ابن القيم يجي ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد بين جنت برجع النبي زيرا دع ميتهم الله سبحانه قريش ديدي ده حديث خير أنه اقتصر على مس بعض رأسه البتة أكن جوايات أيك أكن شاف كرسا
بس بس
بارو يكون حديث بعير أكن جوا سما يا شاف ونساشي نكان سيابا سورا sai dai in ya shafi wani sashi to ya karasa akan mai akan rawar walakin kana idza masaha bi nasiyati sai dai abin da aka samu idan ya yi shafa akan farkon gashin kansa kammala alal imamati sai karasa akan rawar walau kunna inna halat tab'ihi da za mu ce ita wannan babun din ta sashi ce فهل يجوز ذلك في الوجه والرجلين وهكذا ذي على الكفا افسك ده ده كفا اوانك وانا ساشي لا تسا اوانك وانا ساشي لا كفا ولم لا يا لا يا من يقول بالتبعيض تو ميسا يا كاي مي تيوا وانا ساشي لا شافا لك ميسا ولا شافون ولا اوانك وانا ساشي لا تسا ميسا ولا اوانك وانا ساشي لا كفا با وسئل الامام مالك an tambayi imamuna Malik ibn Darul Hijra alayhi rahmatullah an alladhi yatruku ba'd ra'atihi fil wudu kama da wanda yake barin wani sashen kansa a alwala fa kana sai yace ara'aita law taraka ba'd wajhihi akana yusibuhu kana ga inda ya barin sashen na fiskar sa alwala sa za ta yi to kamar haka ne in yi barin sashen da kansa alwala sa za ta yi ba to kaga matasa masu haka da da hula akan su ya kai tsaga tsakani da ya zo ya koyi dawar shi da ya shafa kai ko mace mai dan fali da ya ka da dawar shi ko ya shafa ya ba ka hannaye bi ake dafawa a murza a dawo Allahu ta'ala ala wannan kuskuren kun ga shi an yi tsafani akan sa wannan kuskure shine kuskuren shafar wani sashe na kai shin kuskure ne shafa wani sashen kai ko ba kuskure ba ne wasu malaman suka ce ba kuskure ba ne ayar ma aka sanya wasu malaman suka ce kuskure ne manzon Allah sallama gaba ɗayan sa sai yake shafa kuma akan wannan fahimtar muke cewa kuskure ne shafa wani sashen kai abin da yake daidai abin da yake sunna ne shafa kai gaba ɗayan sa akan siffar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa kai a cikin alwala wannan shine karshen abin da Allah ya ba mu ikon karanta muna roƙon Allah ba ku san sai ta kara miki lada abin da kai daidai amin amin ku sai Allah ta'ala ga farka ma ji sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum
mala ina cikin koshin lafiya Allah ya saka a gidan aljanna firdausi da du al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam amin ishe na neman addu'a wajena da sauran yan uwa musulmi zai fara jaraba ranar Laraba shi yasa yake neman addu'a Allah ya bashi sa'a da yan uwansa baki daya ya kuma sake yana ƙara neman addu'a Allah ya ƙara masa kaifin haddar alqur'ani da saurin hadda da basira to Allah madaukakin sarki ya biya maka bukatunka ya baka nasara a jarabawarka ya sauƙaƙe maka ita kuma ya baka haddar alqur'ani ya sauƙaƙe maka hadda kuma ya sa alqur'ani mai amfani ne a gare ka da rumbar su baki daya wannan yace fatan mallam yana lafiya dan Allah mallam ya halatta yayi sallah a matsayin a masallacin da ba na izala ba alhali shi dan izala ne ya halatta musamman idan masallacin na sunna din yana nesa da kai kuma kaga cewa zuwa gare shi din zai sa ka rasa sallah ko kuma in kace sai ka je can ma shedan ba zai bar ka rika zuwa ba. Aqidar muta ahlus sunnati wal jamaa, dukkan wanda yake musulmi ne kuma yana da fiqhun jiyan sallah, yana karanta alqur'ani, ya san rukunan sallah, ya bambanta rukunai da wanda ba rukunai ba, yana kyautata sallah to ya halatta a bi shi sallah. Shi kuma bambancin aqida, wa innama li kulli imri'in ma nawa, sallah ta tasa ce taka taka ce, to ba tasa ce za a baka ba. Idan wani abu ne na sallar bai yi ba, ko bai iya fatiha ba, ko bai iya ruku'u ba, daga cikin ayyukan sallar da kake bin sa ne ya zama bai iya ba ko bai yi ba, to sai ya shafe ka. Amma wani abu da yake ransa shi a kashin kansa bai shafi aikin sallah ba, wannan bai taɓa sallar ka ba. Fa innama li kulli imri'in ma nawa, to kana nan a matsayinka da sallar ka, ka bi shi ka yi sallah. An gane ko? Yawwa. Tambayarsa ita ce shin ya halatta a dakatar da haihuwa saboda haihuwan yara masu sikila? To, gaskiyar magana, dakatar da haihuwa gaba ɗaya a ce babu yinta yana da hatsari, yana da hatsari sosai, saboda illolin da ke ciki suna da yawa. Idan aka samu tsakanin mata da miji suna da irin wannan matsalar ta haifar masu sikila, kuma zato ya yi rinjaye cewa za su zanga haifuwar masu sikila, to ba na ganin mafita ce su datse haifuwa don su rayu tare. Mafita shi ne su rabu. Mafita ita ce su rabu, ba su datse haifuwa ba. Domin idan an datse haifuwar, wa za a datse wa haifuwar? Macen ko namijin? Macen za a datse wa haifuwa. Idan aka datse mata haifuwa kwata-kwata, ta zo ta daina haifuwa, ba a shekarar mijin ya mutu ya bata, isa ba haifuwa kina a duniya? Ko ba a shekara ba ta su ta haɗa su ya sake ta, ta daina haifuwa kina a duniya? To ba daidai ba ne ba, saboda maslaha ta haifuwa, a maslaha ta jinya, ko gudun mafsada ta jinya, a katse maslaha ta haifuwa, inda ba dole aka ce sai kun rayu tare ba. Dalilan da suke jawo saki suna da yawa. Kar mu ɗauka cewa ɓacin rai ne yake jawo saki, ko ƙin juna ne yake jawo saki. A'a, ana rabuwa ana son juna, sannan ana rabuwa ba da ɓacin rai ba, don rabuwar ita ce maslaha. Shi yasa ma za ku ga Alƙur'ani da ya yi magana a kan saki, shi kansa sakin ya kira zuwa ga ai sakin da kyautatawa, har ma ya yi umarni da an ɗauki mata'i. Idan saki a mahangar shari'a irin sakin da mu ake yi a wajenmu ne na ɓacin rai, na uwaka ubanka, dutse hannun riga, dangi gaba ɗaya an ɓata, a biyo shi da turmin zani da takalmi da 40,000 da gara, ta gani? Amma musulunci yana nuna cewa idan an yi sakin ma fa a biyo bayan sakin da kayan sallah da kuma gara, ƴar katan ɗan taliya da ɗan jarkar mai da waye-waye da sauransu. A kyautata mata'an bil ma'ruf wa matti'uhunna alal musi'i qadaruhu wa alal muqti qadaruhu, Allah ce mata'an bil ma'ruf kuma yace haqqan alal muhsinin, ku jiyar da su daɗi bayan kun sake su. Mayal waci yayi na bajinta ya saya mata gida da mota, wanda yake da kuncin arziki shi kuma ya daidai gwargwado, ɗan turmin zani, ɗan takalmi, ɗan hijabi da 'yar wayan nan haka. An gane ko? To idan haka ne, kaga kenan ba lallai ne rabuwa sai ɓacin rai ne zai kawo ta ba.
wata maslaha za ta iya sa mata da miji su fahimci cewa zama tsakaninsu babu maslaha. Rabuwa ita tafiye musu alheri, shikenan su rabu, ko Allah ya ba shi rabansa. To balle ma yanzu da Allah ya taimake mu ma aka waye, aka zo ana gwaje-gwaje kafin a yi, a ta zo gidan sauki, ai bai kamata a fara ba, maganin kar a yi, kar a fara. Yanzu tun farkon ma abu nan ya kamata a rayuwar mutum yanzu nan yana da kyau iyaye duk wanda ya san yana da ƴa mace, duk wanda ya san yana da ƴa mace kuma ta taso ta haura shekara goma, to yayi aniya ya san genotype ɗinta, ya kai ta asibiti ai gwajin genotype, ya san matsayin ƴarsa, ƴarsa nan AA ce, ƴarsa nan AS ce, shikenan yana da record ɗinta. Duk wanda ya zo neman aurenta idan AS ce, to a san shi menene. Kaga da zaran ka san ƴarka AS ce, to yanzu kai AA kake nema. To duk wanda ya zo da an zo magana, to ya to amma yana da genotype ne, ya san genotype ɗinsa, a bai sani ba, ya je bincika, a ya sani menene AS ne, to ai ta mu ma ƴar wajen namu ma AS ce, shikenan. Kaga ba amma fara soyayya ba ballantana a je ana mai. Idan kuma ƴarsa AA ce, kaga shikenan shi, kowaye ya zo ba shi da matsala. To yana da kyau mu samu wannan wayewar gaskiya, za Allah a jarraba a gani, an gane ko? Yawwa. Wannan ya ce, Allah ƙara mara lafiya, amin. Tambayarsa ita ce, ya kasance yana kiwon tattabaru, sai wasu barayan da ba nasa ba suka dawo gidansa suka tare, har namiji cikin nasa ya auri mace da ta zo gidansa, shin ya halatta ya yanka waɗannan barayan da suka tare a gidansa, ko kuwa yaya zai yi, kuma ya yi tikiya bai samu mai su ba? Gaskiya ban sani ba, hidimar baraye ban sani ba wallahi. Wannan ya ce, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara mana lafiya da nisan kwana mai albarka, amin, tare da ku baki ɗaya. Tambayarsa ya ce ta farko, shin a tsayuwar sahu a sallah tun daga farko ya kamata a haɗa duga-dugai ne, ko sai an zo yin ruku'u? To bayanan da ka yi a gaba duk ba buƙatar su. To shi daidaita sahu ana fara shi ne tun daga lokacin da za a yi kabbarar harama, bayan iqama, daga iqama zuwa kabbarar harama a nan ake daidaita sahu, ba a shiga sallah face sai sahu ya daidaita, ba a damuwa da sahu kafin iqama ko lokacin da ake iqama. Kafin iqama ba lallai sai an daidaita sahu ba, ana cikin iqama ba lallai bane, kisa malikiya ma suke cewa kum qablaha aw ma'aha aw ba'daha mahma tuhib, ka tashi kafin iqama in kaga dama, in kaga dama lokacin da ake iqama ka tashi, in kaga dama sai bayan an gama iqama ka tashi. Amma dai idan an gama iqama to sahu zai dau harama, ba a kabbara harama kuma sai sahu ya daidaita. Yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan an gama iqama kafin ya shiga sallah sai ya juyo, annabi alaihi salatu wasallam ana iqama sai ya juyo ya ga mamunsa, ya leka inda wanda ya yi gaba ya tura shi baya, inda wanda ya yi baya ya jawo shi gaba, sannan ya musu umarni da su daidaita sahu. In ya ga sahu ya daidaita sai ya juya sai ya kabbara harama. Aka ce sayyidina Umar in an masa iqama har tsallakawa yake shiga cikin masallacin yana bin sahu sahu, sai ya tabbatar da kowa ya tsaya yadda ya kamata, sannan ya koma wurin sallarsa ya je ta da kabar. Wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bai ce komai akan sahu ba ranar, saboda yana ganin sun koya sun iya. Don haka da aka yi masa iqama sai kawai
ya nufi zai yi kabbara harama ba tare da yayi cikin na sahu ba, sai Allah madaukakin sarki ya tsinkayar da shi ta baya sai Allah ya nuna masa wani ya burso tsirjinsa. Annabi sallama sai ya juyo sai ya ce ka gyara sahunka, Allah ya nuna mini kai ina kokarin ta da sallah. Don haka dan uwana, abinda kake faɗa gaskiya ne, wasu ba sa mai da hankali akan sahu sai sun yi ruku'u, sai yayi ruku'u ne sai ga ashe kafarsa ba ta jikin ta dan uwansa, sai ya nemo ta. Abinda mutumin ya faɗa kenan, yace sai an yi ruku'u ne wani sai ya dame ka kuma ya makalkale kafarsa a jikin taka, kuma da an dago daga ruku'u sai ya sake. Ba haka bane, sahu haka yake tafiya gaba ɗayansa ba sai a ruku'u ba. Sannan yace tambayar ta biyu, wanda yake karatun Alkur'ani sai ya ji ana kiran sallah, shin zai yi shiru da karatun da yake yi? Abinda ya fi kamata kenan, ana kiran sallah yana karatun Alkur'ani ya yi shiru, sai ya dinga bin mai kiran sallah, sai ya dace da falalar bin mai kiran sallah, saboda shi karatun Alkur'anin yana mallake da shi, ma'ana zai iya ci gaba da yinsa bayan kiran sallah, zai iya yinsa bayan an idar da sallah. Shi kuma kiran sallah baya mallake da shi, in an fara shi baya mallakar sa, to zai wuce, in bai bi kiran sallar ba wannan dama za ta kubuce masa. Abin da yafi kamata shine sai ya dakatar da karatun Alkur'ani ya samu falalar bin kiran sallah. Wannan yake cewa dan Allah malam yace yana so a yi masa bayani akan wankan janaba, wai ana yin taimama, kuma mai yake jawo mutum ya yi taimama? To ban gane mai kake so ka ce ba, saboda wankan janaba dai da ruwa ake, kaga idan an samu ruwa ko za a yi wanka ba maganar taimama. Amma idan kana nufin idan janaba ta samu mutum kuma ba zai samu damar wanka ba, ko ba zai iya amfani da ruwa ba, ko kuma ya rasa ruwan da zai yi amfani da shi, zai iya yin taimama ya yi sallah? Sai ce maka amsa, eh haka ne, ko da janaba ce a jikin mutum matukar bai samu damar alwala ba, yin wanka ba, to zai iya taimama sai ya yi sallarsa. Lokacin da ya samu ikon ai amfani da ruwa sai ya yi wanka, kuma ba zai maimaita sallar da ya yi ta da taimamar ba. Taimamar kuma ta wanka iri ɗaya ne ta alwala, ba bambanci. Wannan yace menene matsayin Valentine Day a Musulunci? Ya ga wannan al'adar ta fara yin tasiri a makarantun sakandare, yana so malam ya yi bayani akan wannan bikin. A'a, ai maganar Valentine magana ce ta ranar soyayya, Yahudanci ne, ai ba Musulunci ba ne dama ya zo da shi, kuma fitsara ce a ciki ba gaskiya ce a ciki ba, lalacewa ce da tantiranci. Kuma ɗaukanta a matsayin ranar biki ko yin bikinta, ai yana lara tarbiyyar ‘ya’ya. Ina yanzu gashi nan sun ƙirƙiri makade, irin makade ɗin ba irin Valentine Day ɗin ba ne, sun ƙirƙiri makade, sai ya asako fararen riguna, ‘yan mata budurwa, sai a zo saurayi ya zo ‘yan sakandare, sai ya kama alhowar breziyarta, sai yana rubutu. Ga su nan za ka gansu a Facebook da TikTok suna rubuta a jikinsu, duk sun dagula rigunan nasu da rubutu, wasu suna ce mata makade. In ba daga wannan Yahudancin na Valentine ba, ina aka samo irin wannan alaƙar namiji da mace in za a gama makaranta a yi wani biki? To Yahudanci ne, kuma ba za ka yi mamaki ba, public school ɗinmu wasu abubuwa suna shiga da kaɗan-kaɗan, syllabus da ake so a shigar ana iya shigarwa ta wannan wuraren kaɗan-kaɗan, ana sa ‘ya’yanmu a cikin abubuwa waɗanda suke sun saɓa wa addininmu, sun saɓa wa tarbiyyarmu da al’adarmu. Allah ya kiyaye, Allah ya sauƙi. A takaice dai Valentine Day ɗin nan wannan Yahudanci ne, ba Musulunci ba ne, kuma ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Za mu takaita daga wannan gaɓar, kuma insha Allahu ta'ala wannan shine zai zama majalisinmu na ƙarshe sai bayan azumi, in Allah ya yarda.
yau 18 ga watan Sha'ban, Ramadan saura kwana 11, to za mu takaita haka. Saboda damar da muke da ita rana ce ne kadai. To ya kamata ni ma ne amfani da satin da shirya abubuwa na. Don haka ina ba da hakuri za mu rufe yau insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya kai numfashin mu bayan Ramadan sai mu dawo sai mu dora zuwa yadda Allah ya ba mu iko. Abinda muka yi na daidai Allah ta'ala ka tara mu a cikin ladansa. Abinda na kuskure ubangiji Allah ya gafarta mani. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق أئمتنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى اللهم أعينهم على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين اللهم وفقهم لما فيه رضاك وما تحبه وترضاه اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.